sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Rahotanni daga jihar Zamfara a Najeriya na cewa da yammacin jiya Asabar masu garkuwa da mutane sun sako ƴan matan nan tagwaye da suka sace tun watan jiya. An sako Hassana da Husaina ne bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai naira miliyan 15, da aka samu tarawa da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da ƴan siyasa a ciki da wajen jihar Zamfara. Sai dai an sako tagwayen ne kadai ba tare da ƴar uwarsu Sumayya ba, wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin Dauran. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya zanta da ɗaya daga cikin ƴan uwan yaran, Abubakar Muhammad Zurmi.
Ba gaskiya dai ƴan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu. Ita Sumayya tana can, kuma Sumayya dai yani ya ce ita ma ce ba da kana dai aka yi mata aure yanzu, kuma tana da juna biyu yanzu haka. So ita dai yanzu ta rige can da ita da mutum uku, ya zan su hudu kenan wanda aka dauka ne daga garin Dauran.
To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata, me yasa kuma ba su saki ita Sumayya ba?
Ai, ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta bada miliyan 150, su ƴan tawaye za a bada miliyan 100. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. To duk yake ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya an aishe su, su wanda dai suka yi garkuwa da su sun kiyaye da haka, sun ce dole dai su ƴan tawaye nasu daban, Sumayya nata daban. Sauran waɗannan ƴan ƙananan yaran su ma biyu daban, shi ma wancan Siraji shi ma nashi daban.
A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen, shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su?
Lallai tun da shekaran jiya can ma baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita, kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe suna tare da ni. Amma duk da roƙon da muke masa cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu, to alhamdulillahi bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa, mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din.
To a gaida Murtala Faruk Sanyina a tattaunawarsu da Abubakar Muhammad Zurmi. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar California domin ganewa idanunsa irin barnar da mummunar wutar daji ta jihar ta yi. Babu wanda ya tunanin irin wannan abu zai iya faruwa, a cewar shugaba Trump lokacin da yake tafiya cikin gidajen da wutar ta lalata a garin Paradise da ke a arewacin California. Akalla gidaje 1,700 sun kone, haka kuma mutane 76 sun rasa rayukansu, sama da mutane 1,000 sun ɓace ba san inda suke ba. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Campfire yanzu ta zamto wutar daji mafi muni da aka taba gani a tarihin jihar California. Sama da ƴan kwana 5,500 ne ke kokarin ganin sun shawo kan wutar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce matsayar da aka fitar kan akan kisan ɗan jaridar Jamal Khashoggi bai kai ga gwamnatin Amurka ba. Gwamnatin shugaba Trump tana da matsala da rahoton da ya ce wasu jami'an Amurka sun ce hukumar ƴan asirin tsaron ƙasa CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ba da umarnin a kashe Khashoggi. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewa rahoton da aka fitar da ke cewa gwamnatin Amurka ta kammala bincikenta ba gaskiya ba ne. ‘Yan sa’o’i kafin a fitar da wannan sanarwar, jaridar The Washington Post ce ta fitar da rahoton da ke cewa hukumar CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya ne bayar da umarnin kisan. Daraktar hukumar CIA Jean Haspel da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump bayani kan batun ta wayar tarho a jiya Asabar kafin ya hau jirginsa zuwa California. Da yake magana da manema labarai a lokacin da yake ziyara a California, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta fitar da rahoton ta ranar Talata kan wanda ya kashe Khashoggi. Akalla mutane 40 sun rasa rayukansu a Syria ta hanyar wani hari da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ta kai, a cewar kafar labaran Syria da kungiyar da ke sa ido akan rikicin Syria mai cibiya a Burtaniya. An kai har-haren ne ta sama a ƙauyen Abu Husn da ke kusa da garin Hajin da ke a gabashin Syria, yankin da aka fi sani da Elzo da ke bakin iyakar Syria da Iraki. Ya zuwa yanzu da rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta ba ta tabbatar da wannan rahoton ba. Mataimakin Commander Major General Christopher Kiga ya faɗa a kamfanin lancin labarin Associated Press cewa faɗan na da wahala sosai kamar yadda aka zata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan duba lamuran da suka shafi zabe ta hanyar gano adalci ko akasin haka da lamuran masu dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce san ba wanda zai iya kuza na'urorinta don sauya sakamakon zabe. Sakataren APC mai Malabu ne ya ce APC ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba. Duk da na'urar tantance masu kada kuri'a sai masu zabe sun zuba ido don kare kuri'a. In ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na APC Inuwa Yahaya, in mutane sun gamsu da kamun lodayinmu su zabe mu, in kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja. In ji jigon APC Faruk Adamu Aliyu, waɗannan da ra'ayin 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan APC ke yi cewa ɗan takarar PDP Atiku Abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai ƙwaƙwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe. PDP a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ECOWAS kan zaɓe Muhammad Conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara wato Ocho Secondos, shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kaɗa ƙuri'a don taimakawa APC ta zarce, har ma da ambata jihohin su Kano, Bauchi, Rivers da Lagos a jihohin da lamarin zai shafa. Wannan ya sanya na garza hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa ma'ana na'urorin su na nan lafiya ƙalau ba za su samu zargin yadda Rasha ta yi kutse a zaben Amurka Donald Trump ya lashe yadda ta sha kai ba. Ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar Barrister Festus Okoye.
Ba wanda zai iya shiga database na INEC ice zai cire information. Muna da ma'aikatan da suna duba INEC processes, suna duba INEC database da rana da safe da yamma. Wanda ya ce zai iya shiga database na INEC isace wani abu ba zai iya ba. Abun da Nigerians muna shore nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaɓen nan zai mu yi, ko min da ya kamata a yi mutane su je polling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi. Ba wanda zai iya influencing wannan INEC ice zan kawo kuɗi da yawa in ba presiding officers, in ba INEC chairman, in ba wannan, in ba wancan, in da declaring result ni ne zan ci. Ba wanda zai iya yi wannan. Abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata ya je yi campaign.
Insha Allah, muna nan 16 ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC mai Malabu ne ya ce jam'iyyarsa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben 2007 ba.
Tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi, da za mu nuna fin karfi da ba mu fadi a nan bara ba, da ba mu fadi a bayansa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari, sannan kuma cin ikiti da muka yi karbuwa ne, dama kuma kowa ya san me ya faru a ikiti a wancan karo, sannan kuma Osun dama jihar mu ce, sannan cin undo da muka yi nan ma zaɓe muka ci ba inda muka nuna fin ƙarfi. Ita hukumar zaɓe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba. To ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da APC ta yi ko gwamnatin APC ta yi a ta wajen hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe suna cin gashin kansu ko kwanan nan yanzu haka muna kotu da su a Zamfara. abu mu ce dole da ƙarfi da muna turzasa kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa dan takara ba yanzu muna jira abin da kotu za ta ce duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki su ma dole su bi umarnin kotu to wannan duka ya manuniya ne cewa shugaba Muhammadu Buhari baya katsalanda akan harkan zabe akan abin da su hukumar zabe masu zaman kansu suke yi wannan abu ne da suke yi suke bin ka'ida su ma haka kuma shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san shi da bin ka'ida musamman ma abin da ya shafi doka baya so a taka doka saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana ga dai misalai barkatai saboda duk mai son gaskiya a bayyane take a ce dai jam'iyya da shugaban kasa yake ciki a ce bai kai dan takara ba kuma hukumar zabe ya ce ba zai karbi dan takarar jam'iyyar ba a wata jiha kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba aka dauki hanyar kotu to wannan ma ya ishi mutum misali ya kamata mutane su san cewa shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara suna da cin gashin kansu suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zabe hurumin su ne kuma su ma ka'ida suke bi mu ma kuma ka'ida muke bi kamar yadda shi shugaban Muhammadu Buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka
dama zabe ya gaji takaddama wani ya ce shida ne wani ko ya ce tara ne bisa daidai inda yake tsaye inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare
ina shawarta mu domin demokradiya dai ba za a fasa ba kuma gwamnati in baka zabi wanda ta gaskiya wanda ka kaunata wanda zaka iya zuwa ka kalubalanci shugaban da ka zaba ba kabari aka rubuta zane aka cutar da kai to wannan sai ka kuka da kanka saboda haka mafi sauki mafi karfi ga jama'a shine su tsaya a kasa a tsare a raka a jira a bada sakamako
akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alkaluman zabe
kwarai bil haƙi kwarai ai ni kaina na cutu da haka na san ana yi kuma watakila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi
akwai campaign ko kuma ince akwai bayanai da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai dan birni ne mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai
Allah sauke ai ni a gona babu birni babu kauye domin da wahala da fatara da talauci da kubar wahalar zamantakewa ba su da idanu ko kai Balarabe ne ko Bahulata ne ko Bahaushe ko Gizim ko Bakarkare ba ruwansu ha ila da wani bangare ka fito ko wani sashi sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa ba bisa gaskiya bil haƙi da gaskiya ba idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan dukkan mun nan gaba ɗaya asalin mu ai ƙauyen ne ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani ƙauye a tsaya a yi siyasa ta gaskiya a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane ba magana wani ƙauye ko birni ba ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske nan ne za ka ga cewa ya zama birni to mu bai da ko ina zama birni dukkanmu ƴan ƙauye ne
amma Muhammadu ne ha ni za ka faɗa wa ɗan ƙauye gane cewa ka san matsalarsa ba kamar yadda misali za a ce muna hira Abujan nan mu mutanen birni bane
to ai ni zamantakewa na kusan rabin rayuwata da mutanen ƙauye nake yi tunda a Gombe nake zanne a karkarar Gombe nake mu'amala ta da jama'a kuma nan ne ma aka fi sani na ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar inna ba ƙauyen dai in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakanmu da Adamawa zuwa gadar Galda iyakacin mu da Yobe zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su to kuma sai ka ce min yaya daga Wuro Dole ka tafi Jaura Garba shine iyakacin mu ta gabar da yamma tsakanin mu da Bauchi da Borno zan kirga maka gari dubu dukkan su kuma mutane ne da muke mu'amala da su to kuma sai me ai ba inda ban sani ba kuma ba inda ban sani ba ina fata mu ta yi tafiya ta gaskiya ba ta yaudara ba
shawari anan me zai hana duk mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so mu ga ranar rinjaye da kuma rashin rinjaye a nasa tabarun jigon APC da garewa maso yamma mafi yawan kuri'a Faruk Adamu Aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka da karawa da cewa APC ba za ta samu yawan kuri'o irin na baya ba amma za ta kai labari
cewa mun ƴan Najeriya don Allah don Annabi su fito su zabi duk wanda suke so idan wannan tafiyar da muke ƴan Najeriya ba su amince ba suna da damar su canja mu ai magana ake ta ƙasa shi yasa ake demokradiya a sabunta to yadda mutane to an zo yanzu Allah ya kamu shekara ta kamu muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda fara idan jama'a suke cewa yadda ake tafi a kasar nan ba shine daidai ba Allah sun baro ka sai su yi kansu zabi
babu wata tilastawa ko kuma takeice EPC ba tana cewa lalle illalla sai ta dawo mulkin nan bakin
bari ma in fada maka ai in ka kula shugaban kasa da ai yana cewa APC sack ko kuma yace sack to yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda yace duk mutumin da yake jami'ar APC mutumin kirki ne ko duk mutumin da yake jami'ar PDP mutumin banza ne a'a dukkan mu yan Najeriya ne akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar PDP akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar APC saboda haka duk yan Najeriya shugaban kasa ya fada don Allah jama'a su fito su zabi wanda suke so kaga bai ce a zabi jami'ar APC kawai ba a'a wanda jama'a suke so suka dace a zabe su saboda haka idan APC ta tsaye da mutumin da bai dace ba jama'a su yi kansu hukunci wannan shi ce magana ta gaskiya demokradiya kenan da adalci
Haruna Adamali muna ganin ka a TV a wajen taruka kana zaune kusa da shugaban Muhammadu Buhari kana dariya amma akwai wanda yace min kai Annabi Faruk din nan ba yaki yake ba dariyan nan bata kai zuciyar ka ba
to ai ban san me yake nufi ba kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yadda da shi ba na yadda da Muhammadu Buhari na yadda da gwamnatin sa kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba wanda mukami na farko a matsayina na musulmi nayi tawakkali na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai na dake na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke bayana idan kan kaina bane sai muna da kasar ma tukuna kafin a samu maganar matsayi saboda haka ina tabbatarwa da mutane cewa ni da Buhari mu ta karaba
mu kuma bangaren rayuwar jama'a kan zaben 2019 kuma mun fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja Saidu Musa Abdullahi
mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka ba su dama mun san kuma abin da baba Buhari yayi tunda ya samu mulkin kasar nan akwai abubuwa da dama ko tsare-tsaren yanda ake kashe kudi ba ya canza da yanda aka saba da kamanta wannan wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa ya kai wurin shekara biyu har yanzu nan ba mu samu mai saya ba in can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya amma yau fa ba wanda ya sayi wasa da kudin jama'a Canji ba a samun shi da gaggawa.
Na so ka ce nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya. Wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci.
A to, wanda ya fitar da gidan ta yaya aka yi ya samu gidan ainihin da tambayan da ya kamata mu yi masa kenan yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau abin da ya sa suke fito da irin kadarorin da suke so su sayar kenan
yau. Amma talakawa nawa ne yanzu suke da gida ne.
Gwamnatin Jinar Buhari akwai abin da suke cewa Family Housing Fund tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gidan. Dan kansa mutane su yi hakuri in gwamnatin mu ta APC ta kara shekara hudu insha Allah za su yage mu abinda muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalan da ake yi da ikon Allah nan gaba kowa zai zo ya ba ma gwamnatin namu na APC
na'am demokradiya gwamnatin jama'a in fa an bawa jama'ar dama kenan anan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin wakilinmu na Bauchi Yakubu Abdulwahab Muhammad da mai hada mana sauti Julie Gresham Nasura da Mailikaya da na shirya na gabatar ke cewa assalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
yanzu dai wani babban labari dake kunno kai shine mutun yajin aikin ma'aikata kama daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi da ma hukumomi masu zaman kansu sakamakon rashin cika alƙawarruka da aka yi ma irin waɗannan ma'aikata ko kuma neman wani ƙarin buƙatu na su wanda a kasari akan tsunduma cikin yajin aiki ne wanda dama ma'aikatan kan ce hukumomi ba sa fahimtar kowace irin yare illa yaren yajin aiki wanda hakan ne ba kadai zai sa wani lokacin a saurare su da ma doka masa alƙawari na biya musu wasu katun mun lokaci kuma ko da an dauki alƙawarin ba a ma cika ta tun ranar 6 ga watan Nuwamban wannan shekara ne da kungiyar kwadagon Najeriya suka yi barazanar shiga yajin aikin gama gari sakamakon gazawa biya musu bukatun su naira biyan karancin albashi na naira 30,000 ga kowace ma'aikaci a kasar inda wasu gwamnatocin jihohi suka ce ba za su iya ba wasu kuma suka ce a shirye suke su yi hakan wanda ga bisani da aka sasanta a kuma jingine wannan yajin aiki duk da cewa har ranar mai kamar ta yau waɗannan bukatu nasu bai kammala ba amma ana nan ana ci gaba da tattaunawa a kai. Su ma kungiyar malaman da ke koyarwa a jami'o'i da ake kira ASU sun shiga nasu yajin aikin ne tun a ranar 4 ga watan Nuwamban wannan shekarar. Sakamakon wata yarjejeniya da suka ce gwamnatin bata idda ba. Wannan yajin aiki dai ya kasar harkokin karatu a jami'o'in kasar nan. Hakan dai yasa na tambayi shugaban kungiyar malaman jami'ar Maiduguri, Dr. Dani Mamman, ko bai ganin wannan yajin aiki zai sake maida harkokin karatun ɗaliban baya, ganin cewa dama ana fama da matsalan abin da ya shafi harkokin ilimi a wannan shiya. Kale abin da ke cewa
jami'o'in da kake gani a Najeriya, jihar Borno kallon da mu ne wanda za a ce mun cika daidai don ba wanda suka fi wuce mu yanzu. October 3 muka dawo ba duka yanzu wasu jami'o'in ma suna kan exams na second semester kafin strike nan, kamar Yola ba don strike nan ma suna kan exams na second semester, wasu dai sun koma October din. Na biyu, mun dauka wannan into consideration, shi yasa ka gani lokacin da muka shiga strike din muka zauna muka yi shawara, muka ce fa mun roki management administration kare a tura yaran nan a rana guda a ce an rufe jami'a su tafi domin akwai security implication. Ba da ta hanya ɗaya muke da shi call daga nan zuwa da maturu, ka saka yaran nan kudin mota zai karu, wani motan shi ba zai iya iso da maturu ba, zai ce zai kai yara zuwa Jos, komai zai iya faru. Muka roke su. Bayan wannan muka zauna da su SUG, kungiyan dalibai ESCO nasu din kenan, muka tattauna muka ba su hakuri akan su yi a hankali a zauna kar a yi abun da gaggawa. Da mu da su din har yanzu muna jira abun da gwamnati za ta faɗa. A har yanzu yau sati daya da muke strike nan, gwamnati bata ce uf akan ce ga abun da muke ciki ba. In ba haka mun fi kowa damuwa.
Yanzu dai wannan yajin aiki babu ranar koma kenan sai gwamnati ta waiwaye ku.
In gwamnati ta waiwaye mu wallahi ko gobe za mu koma.
A wani bangaren kuma su ma'aikatan da suka aje aikinsu ne da ake kira pensioners suka yi wata zanga-zanga a garin Maiduguri inda har suka rufe kofar shiga sakatariya sakamakon abin da suka kira rashin samun hakkokinsu na tsawon shekaru da dama, duk da cewa sun bauta a kasar har na tsawon shekaru 35. Wasu kuma daga ciki wasu ma'aikatan da suka shafe kusan shekaru 3 ba tare da samun albashinsu ba sakamakon aikin da ke gudana a yanzu haka. Na tantance ma'aikata a jihar Borno.
Ana haruwa shine na yi ritaya yau shekara na 6 ba ne ban zuwa rike mana pensioner mu yau shekara 2 da wata daya halin babu halin babu da shi ga yara ga yunwa
a dubu ba ni yanzu wannan batun da kuka ni yanzu saka ganci amma ya ci da wani ba yara na babu kai ba haba
sunan baba gana ne ni ba pensioner bane ni ma'aikata ne ba su sallame ni aiki ba kuma wata 30 ban samu salari na ba da yara da marayu ba abinci an kore mu a gidan haya ba inda zamu sa kanmu wata 30 ban samu salari na ba kuma ba kore ni aiki ba ni mai katan jinya ne
ga gobe da koi wallahi ni ya ga wahala ai ni na gari ya wuce ne ai to wahalan da na yi kai ne wannan mai ya banna ba na shan wahala da aiki mokarin wannan tunda aiki mokarin ni ne ku mokarin wannan kuka wannan ne ne aiki wannan ne ne wannan ba eh ai ya ki ya wuce wannan ya dunya wannan haka ne ba ga ya ga na ga kuka ni na ne ne dai kuka ba haba ya ne wannan
mazajen mu sun rasu wata 25 ba a ba mu kudin mu ba an rike mana har yanzu muna da yara makaranta local education ma mun gagara saboda haka muna son gwamnati ta ba mu kudin mu mutumin nan zai fadi fa eh zai fadi kudin da zai fadi
sunana Muhammadu Babale yanzu wata na 23 ba pento ba komai yan uwan mu duk sun mutu mu muna jinyunwa da azumi zamu zo a sanya mu a rana a ce za a yi kaza a yi kaza mun tafi babu a bamu haƙƙin mu don Allah don Annabi a bamu
shi ma Alhaji Muhammad Imam wannan asalin jihar Borno ne yace ya kamata gwamnatin jihar ta taimaka wajen biyan waɗannan mutanen hakokinsu cikin lokaci.
Waɗannan dattawan da suka gama aikin su a zo a biya su. Akwai Paris Club First and Second Trench da aka baya President Muhammadu Buhari ya bayar don a biya mutane pension da gratitude mai aka yi da waɗannan kudaden. Dumbin kudade aka ba all the state governments Borno inclusive mai aka yi da waɗannan kudaden. Shi yasa muke roƙo taimakon gwamnatin jihar Borno su zo su biya hakkin wayannan bayan Allah a sauka musu da wannan wahala da kunci da suke cine wayannan dattawan da na gani a TV halin da suke ciki dattijo dattijiya shekara 70 ta saya tana kuka tana ihuwayo Allah ina zan sa kaina da Allah ya tausaya musu
kuma Tatis Ali Abane dai shine shugaban kungiyar kwarago na jihar Borno
yadda akai ba matric nan ba daidai bane duk abinda ana yi akwai hanyar da ake bita da ya dace bai kamata wayannan da suka sha wahala sun shekara 35 sun shekara 60 a ce wai yau ai disengage nasu kuma ba a biya hakin su ba daidai bane ya kamata wayannan da za a duba su a kula da su kamar kwai
sai dai shi ma gwamnatin jihar Borno Honorable Kashatima yayi bayani game da dalilan sa na samun wannan jinkirin kamar haka
kada ana yin biometric din jama'a so far an yi capturing 20,547 wayanda suke karban hakkin su 20,514 wanda ba ya capturing ba 1,512 kuma wannan duk suna da matsaloli kaga nan ina da list jama'a wayanda suna karban double salary mutane 120 suna karban pension suna karban salary akwai wanda yana karban pension da salary na shekara 23 gashi nan akwai wani sunansa Muhammad Miami yana karban salary da pension shekara 25 wannan fa Jacob Michelle Anzada yana karban shekara nawa 11 years yana karba to shi yasa muka dauki matakin biometric din nan ba za mu so mu ji hakkin kowa ba kuma dole mu ba ku hakuri
haka su ma wasu ma'aikatan matatan man fetur na garin Maiduguri da ake kira NNPC wato ma'aikatan wucin gadi su gudanar da wata zanga-zanga kan rashin samun hakokin nasu har na tsawon watanni 7 kamar abin da wasu suke cewa
muna 7 months nubun duk a cire ba ba wannan kale muna magana zuwa camara wai ba su yi ba na ai mana farazala akwai na gida fara akwai wani suna kwanciya a cikin mun yi magana muna kira waya sai kowa ya ce wai abin ya fi karfin sa kowa ya ce ya fi karfin sa kai ku kamo don waye ne je kuma nan ya kira irin manaja abun Abuja ne ya kira Abuja a ce ya ci karfin su to waye ne zamu zo amma in abu ya faru anan idan aka zo sun kiya a kama mu a zo a ce wani abu ya faru amma in salari mu ya ce ya ci karfin su fi sabin lai takal mu
ya ne mu ya ne mu ya ne mu makaranta ya lebi duk an kore da makaranta ya ramu ga wai muna ai ga ya lebi zi babia kuma mun ga musu halin wata bakwai ne babia mu ba
Siriya
a lokacin da yan jaridu suka tunkari manajin matatar man fetur din da ake kira Nasiru Gaji barazana yayi ma na cewa zai kira jami'an yan sanda don harbin bar harabar NNPC ba irin waɗannan matsaloli na rashin samun haƙƙi ko kuma albashi ko ma fansho ko ma haƙƙin mamaɗa daga hannun gwamnati na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da yanzu haka ake fuskanta a wannan ƙasar musamman ma a manya-manyan hukumomin gwamnatin ko da kuma akwai buƙatar sake duba irin waɗannan al'amura don kawo ƙarshen irin waɗannan yaje-yajen aiki ko kuma bore da akasari ma'aikata ko kuma ma'aikatan wucin gadi kan yi na rashin samun haƙƙin nasu akan lokaci Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ba ku ishara ke yi ma wani ya yi gida ya yi moto ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaura ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa zarani oga canya da ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sanan wani ba shi nake so abuduka Allah na kauna ku dai mai fa kudi can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya jiza
to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.